sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almusi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litini 14 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar Niger an shirya wani taron ankarar da matasa kan yadda za su ci moriyar siyasa cikin mutunci da kwanciyar hankali.
Gaskiya kai wannan tahiya ni in ba din da na zama cikin wannan zaman da muke nan gai ba wannan inci na ma na harkar siyasa ban san shi ba. Amma da muka fara zama cikin wannan taro gaskiya na samu hasken tahiya ta da kyau cikin siyasa.
Kamar kowane hantsin ranar Litini yau ma za a ji shirin zauren matasan BOA wanda Nasiru Adamu Ilhikaya ke gabatarwa. Za kuma a ji sharhin jaridun Najeriya da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan aiko mana. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Lahadi, shugaban kasar Amurka Joe Biden ya baiwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky tabbacin goyon bayan Amurka kan batun kare yaucin Ukraine da kuma kimar yankin kasar. A daidai lokacin da Amurka ke cewa barazanar mamayar Ukraine da Russia take yi na dada zama abin da ke iya yiwuwa a cikin ƴan kwanaki masu zuwa. Biden ya yi magana ne ta wayar tarho da shugaban na Ukraine daga Camp David inda yake hutun ƙarshen mako. A daidai lokacin da jami'an kasashen yamma suke ƙara nuna fargabansu kan yiwuwar shugaban na Russia Vladimir Putin zai kai hari ma wannan tsohuwar jamhuriyar da ta kasance cikin tarayyar Serbia a cikin ƴan kwanaki masu zuwa. A takardar sanarwar fadar White House ta ce Biden ya bayyana ƙarara wa shugaba Zelensky cewa Amurka za ta mayar da martani cikin gaggawa tare da kawayenta da kuma abokan hulɗarta ga duk wani zalunci da Russia za ta yi wa Ukraine. Wasu sojojin kasar Mali guda biyu sun rasa rayukansu da safiyar jiya Lahadi a wani hari da aka kai sansaninsu a arewacin kasar wanda ake zargin masu tsatsauran ra'ayin addini ne da kaiwa kamar yadda sojojin suka sanar a kafafen sada zumunta. A tabakin sojin kungiyar ta'addanci masu dauke da makamai sun kai hari kan sansanin Niafunke da safiyar jiya Lahadi suna masu amfani da kalmar da aka saba amfani da ita wajen bayyana masu da'awar jihadin. Sanarwar ta kara da cewa an kashe mutane biyu a bangaren dakarun Mali da ake kira fama a takaice yayin da kuma wasu biyar suka mutu daga masu kaifar makin. Mutuwar ita ce ta farko da sojojin Malin suka bada sanarwarta tun daga 5 ga watan jiya na Janairu lokacin da aka bada rahoton cewa an kashe mutane 6 yayin da aka yi arangama tsakanin watan Nuwamba da na Disamban bara. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sandan Isra’ila sun fantsama da maraicen jiya Lahadi zuwa cikin unguwannin da ke kusa da birnin Kudus da ake zaman ɗarɗar domin shawo kan tarzomar da ake yi a tsakanin wasu Yahudawa ‘yan tsananin kishin ƙasa da Falasɗina mazauna wuraren. An yi yamutsin ne a garin Sheikh Jarrah mai fama da Koramniya inda arangamar da aka yi bara ta haddasa wani yaƙin kwana 11 a tsakanin Isra’ila da mayaƙan sa kan ƙungiyar Hamas a yankin zirin Gaza. Dandazon iyalan Falistinawa a garin na Sheikh Jarrah da sauran masu makwabtaka a gabashin birnin Kudus suna cikin hatsarin yiwuwar kungiyoyin Yahudawa ‘yan kamawuri zauna za su tada su daga wurarensu yayin da kuma tankiyar da ake yi a tsakanin sassan biyu take rikidewa zuwa tarzoma. A rangamar baya-bayan nan ta ɓarke ne dai bayan da a ƙarshen mako aka kona gidan wani ɗan kamawuri zauna.
An ji ba kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Niger inda aka shirya ma matasa taron koya musu yadda za su riƙa ɗago masu yunƙurin ci da gumin su da kuma yadda za su kauce musu Salabar ma gare ka.
Lura da muhimmancin gudunmuwar da matasa ke bayarwa wajen yada manufofin jam'iyyun siyasa a fagen siyasar Jamhuriyar Nijar. Yasa kungiyar Alternative Espacito ya shirya taron horo ga wasu gumman matasa don ganar da su hanyoyin kauce wa fadawa tarkon ƴan siyasar da ke ci da gumman magoya bayan su. Kamar yadda mamba a kungiyar ta Alternative Kakatu da Goni ya bayyana mun.
Ana zancen kullum ya matasa za su kawo gudunmuwar su cikin harkar siyasa a kasar mu ta Nijar. Su kawai in ana zabe ne ake ce musu su zo su yi kaza da kaza ana wariya da su ya za su yi su gane wansu abubuwa meye ne siyasa ta kunza tunda kana so kai siyasa dole sai kai da kanka kana da sani.
Mu'amala ta tsakanin matasa da shugabannin jam'iyyu da batun ƴancin matasa a jam'iyyun siyasa da haƙin da ya rataya a wuyan su a jam'iyyance na daga cikin abubuwan da aka tantauna akan su a ranakun farkon wannan zama. Rashida Ango na wakilcin jam'iyyar MPN kishin kasa ta bangaren adawa a wannan haduwa.
Gaskiya kai wannan tahiya ni in ba din da na zo ma cikin wannan zaman da muke nan gaiba wannan inci na ma na harakar siyasa ban san shi ba, amma da muka fara zama cikin wannan taro gaskiya na samu hasken tahiya ta da kyau cikin siyasa. Raman mun samu karuwa
samun masaniya akan yanayin tafiyar siyasar duniya a yau da hulɗar ƙasa da ƙasa abu ne da ya zama wajibi ga dukkan wani mai fatan jagorancin jama'a a wannan zamani. Saboda haka aka saka wannan maudu'i a jerin abubuwan da za a baje akan teburin wannan haduwa.
Sunana Nuruddin Adamu, ina cikin mutanen da Movement Tous pour la République ya aiko wajen wanga formation. Taron lalle alhamdulillah parce que mun samu mutane da suna da experience kin ana nan goda munu menene ya kamata mu yi menene bai kamata mu yi cikin harkan siyasa.
Wayar da kan matasa a game da tafiyar sha'anin siyasa wani abu ne da jam'iyyun siyasa ka iya yi wa wata karkatacciyar fasara. Mafari kenan kungiyar da ta shirya wannan haduwa ke kare kanta daga dukkan wani zargi.
Lalle wannan abu ne wanda da sun son samu ne su jam'iyyoyin siyasa su za su yi tunda militant kitchen mutanen su ne su ne su, amma cikin tahiyar kasa mu ma kungiyar fara da muna da dama muna ya mu kawo gudunmuwa mu dan mu kama musu cikin aikin da suke yi ba ce mu su muke ba su zo su kawo wani zanga-zanga a cikin jam'iyyinsu. A'a,
bayan wannan taro na tsawon makonni biyu mahalartansa za su yada abubuwan da suka koya domin sauran takwarorin su matasa na jam'iyyu daban-daban ta yadda za a ƙara samun wayoyin matasan da suka lakanci takun da zai kare su daga bangar siyasa ko turin motar siyasa da dai sauran ɗabi'un da ke dabaibaye ci gaban matasa a ƙasar da kashi 70 daga cikin 100 na al'ummar ta matasa ne. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
ƴan sanda a gabashin Pakistan sun faɗa jiya Lahadi cewa sun kama mutane masu yawa da ake zargi suna da alaka da kashe wani mutum mai taɓin hankali wanda aka zarga da ƙone littafin Alkur'ani mai tsarki. An yi kamen ne kwana guda bayan afkuwar kisan a gundumar Kanewal da ke cikin lardin Punjabi, inda ƴan sanda suka ce wani gungun mutane da suka fusata su wajen 300 suka gallazawa mutumin da ake zargi da aikata sabo, inda suka rika jifarsa da duwatsu suna dukansa da rodi, daga bisani kuma suka rataye gawarsa a bishiya. ƴan sandan sun ce wanda wannan abin ya wakana a kan shi shine Mushtaq Ahmad dan shekaru 41 wanda aka bada rahoton cewa ya dage yana ta jaddada cewa bai aikata wannan laifin ba yayin da ake ta kai masa farmakin. Tsohon shugaban Afghanistan Hamid Karzai ya bi sahun shugabannin Taliban jiya Lahadi wajen yin kira ga Amurka da ta sake nazarin shawarar da ta yanke ta bada izinin yin amfani da rabin kadarorin kasar dala biliyan 7 da aka rike a kasashen waje wanda aka ware domin iyalan waɗanda harin 11 ga watan Satumba shekarar 2001 ya rutsa da su. Al'ummar Afghanistan suna jin radadin da iyalai da abokan arziki waɗanda suka rasa rayukansu suke ji a sanadiyar bala'in na 11 ga watan Satumba. Muna jajanta musu a lafazin Karzai yayin wata ganawa da manema labarai. Duk da haka, Karzai ya ce mutanen Afghanistan su ne waɗanda suka fi rasa iyalansu, saboda haka rike kudaden ko kuma kama kudaden al'ummar Afghanistan din da wannan sunan to zalunci ne da rashin adalci ga al'ummar Afghanistan.
To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a ɗayin shakata da wannan. Sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabbawan da ke ciwo matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja, za mu ci gaba da kawo bayanan matasan kan matsalolin da suka bijiro a sanadiyar ta'azzarar kalubalen tsaro. Matasan sun cika zauren makil da sanya bakin uwaye biyu, Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani kasuwar Nasarawa, sai kuma Sambo Jibrin Sambaja da Adamawa, Nura Muktar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Buhari Yunusa Kumuriya, Ya'u Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Nyanya, Anas Sani Kafinta da Yasira Yusuf. Yanzu za mu mika na'urar magana ga Ya'u Yakubu Yobe.
Za mu ga wannan abu fa a matsayinmu na matasa, kamata mu yi aiki da kwakwalwa da kuma tunaninmu. Mu tabbatar da cewa wannan abu kawai ana so a gura kawunanmu ne, a hada kawunanmu, a kawo mana wasu bambance-bambance waɗanda ba mu san da su ba. In ban manta ba a yankin Arewa maso gabacin Najeriya, wannan abu ya fito sun fito mana da salo ne, an ga Maiduguri irin bangaren kasuwanci da kuma irin ababen ci gaba wanda jihar Maiduguri take daga ciki. Allah ji kan General Marigayi Umaru Musa ɗan Addu'a da ya fito da wannan hanya.
Jihar Maiduguri ko jihar Borno?
Jihar Borno. Allah ji kan Umaru Musa ɗan Addu'a ya fito da zai haɓaka wannan yanki, amma sai aka fito mana da abun ta cikin wani sabo ko kuma ta cikin wani salo na siga wanda ake so a kawo mana mu tsangwami junanmu. Sai aka ingiza yaren da suke wannan gefe, wato ma'ana kanurai ko in ce bare-bari da suke wannan sashe. Sai aka yi amfani da wannan damar aka fake aka ce ai yaran su ne suke wannan abubuwa sannan yanzu in muka la'akari yadda abun ya dawo arewa maso yammacin Najeriya sai aka zo neman a gora kanmu mu matasa a sake sauya mana tunani sai aka zo da sabon salo aka ce a wannan abu kabilar Fulani ne ke yin wannan abu to sannan abun ban haushi da ban takeici anan shine in muka yi duba da wannan kasa ta mu ta Najeriya ina kallon wayannan kabilu bai kamata a ce an dauko karin tsana ko tsangwama an dora mu al'ummar Fulani yadda zamu huto a cikin
idan zamu fada wa junan mu gaskiya akan wannan maganganu hakikanin gaskiya duk da dai ana danganta abun da yare to amma cewa ai akwai yaran akwai bata gari a cikin yaran
kware ban ce
maganan bata garin nan sune ake magana akan su ba wai maganan cewa a kai kana maganan cewa a Fulani gaba daya ba su da laifi ba
ai irdi ba na wanki ba fa na wanke Fulani bane amma in muka duba abu ne wanda yanzu haka in kaje ka jihar Zamfara kai baba Zamfara bane in kaje jihar Zamfara zaka ga duk lokacin da ba Fulani ya shigo koda kasuwa ne zaka ga haushin sa ake ji wasu ma bin Fulani suke suna koran su suna dukan su saboda an ce Fulani sune kidnapper
Yakubu Yobe bari mu koma kan Adamu naga
kana nema dan wato ni ina ganin kamar duk kuna tuya ne kuna manta albasa babu wadanda
inda an yi tuya ba albasa ai tuya tuyar ba ta yi ba
saboda me babu wadanda ya kamata mu kalubalanta yanzu illa shugabanni da sarakunan mu da malaman mu su ya kamata su sa gaba domin me dan su kawo mana wannan dauki domin wallahi akwai abin da ya faru kwana nan abin da ya faru kwana a Yobe wanda yake ba Fulani ne ya je samu gonar shinkafa na noman rani da ake yi ya shiga yasa shanu suka dinga ci a wani kauye da aka kama Fulani nan wasu gudu wasu kuma aka kama su me suka yi daukar waya ba Fulani yayi wallahi wani yace ba zai magana da hakimi ba a ji a kai masarkin gari yace kai sorbit din waɗannan talakan ka da aka abin nan ka ba Fulani su cinye abin da su cinye
wani ba da wannan umurni
shugaban wani sarki ba wani abu ne abu ba to ai abu
wannan Adamu wato abu ne na waya ba za mu tabbatar da faruwar wannan abun ba saboda haka ba mu da wata shaida a nan
akwai dalilai da yawa
in ka duba zaka ga yanzu haka ake tafiya hatta su kansu sarakunan wanda bashi ake ganin na ƙasa ne bai isa ya faɗa aji ba komai gaskiyar sa mara gaskiya zai iya zuwa ya faɗa abin da yake so kuma haka za'a yi to wannan rayuwar gaskiya mu muna ganin kawai addu'a ita ce mafita amma shugabannin mu ba da gaskiya suke ba yan siyasa ba da gaskiya suke ba
idan
to cewa su ma malaman addinan nan su ya kamata a ce suna shigowa cikin wannan al'amari suna tsawatarwa domin kuwa akwai madiyan su sosai a cikin abun yau akwai wanda ya bada bayanin cewa dan uwa Kabiru yayi magana cewa cikin wayannan shugabanni domin a cikin wayannan shugabanni ne yan ta'adda wani yayi hada maulidi ya ce a zo a yi maulidi kaga kenan ya danganta abun da addini yau ba mu ji wasu malamai daga ciki sun fito sun tsawatar akan wannan abun kowane bangare ba amma ga wannan abun akwai wani abun nan malamai su ko abun
malamai da su to ai
ba bai gunda bake kuma game da irin wannan
saboda
malamai sun yi bakin jini game da irin abubuwan da suke faɗa tun daga farkon siyasa zuwa yau da haka malamai su tsira bakin su daga wannan al'amarin da yake faruwa a ƙasar saboda yanzu malamai ne ina ba su shawara ma da su shiru da bakin su
malaman ma kwata-kwata ba sa wa'azi akan ta'addancin da ake yi sai dai in talaka yayi abu su ma malaman za ka ji suna fadakarwa akai akwai wani malami da kwanan nan ban taba ji yayi wa'azi akan yana jawo hankalin matasan arewa akan abubuwan da suke ta'addanci ba ke waye ba amma da aka fasa wani Neskash Ankari yana kuka da yake yana kuka yana cewa yanzu talakawa sun kai lalacewar siya menene ba ina bibiyan shi saboda ina yawan kallon suna TV akan abu ba abin kirki ba zaka ji yana kuka amma bai taba fadakarwa akan abin da yake faruwa da talakawa
ai kuma ai ba daidai bane mutane ana gobara su rika kwano ko su taimaka
yana ina lokacin da aka kona mutane
duk wannan
me yasa bai fito yayi kuka ba
ya faɗakar ba
sai lokacin da aka zo ana sata ne zai zauna yana kuka ai shugabanni ne suka jefa talaka cikin wannan
assalamu alaikum Hajiya Zubin mai zani kasuwar Nasarawa memba na wannan kungiya na mabuta
To da kike kan wannan darasi dan kusan kowa wannan al'amarin ya shafe shi har matsalar tsaron nan ba babba ba yaro kowa zai iya fadawa wannan tarkon shi yasa masana suke cewa kowa sai ya sa hannu wajen wato kawo matsala al'amarin
assalamu alaikum dole ne ce wani abu ko dake a nan kasar namu kuma muna zaman daddare amma muna bi hanyar Kano zuwa gurin sayayya amma ba cikin kwanciyar hankali ba ko kwanan nan sanda aka yi artabu da wata aminiyata Allah ne kubatar da su to na farko matasa musamman yan arewa dan Allah su yi karatun ta natsu su yi tunani su tuna fa arewa kasan su ne ba su da inda za su Najeriya arewa gida ne gida na gado kuma yan arewa su yi tunani masu raunin zuciyar nan wanda suka gabaki daya zuciyar su ta mace ba imani yan kasan kudu kallon mu suke suna sa baki a ƙasa suna dariya suna mana nuni da wannan addini namu addini ma ba sahihi ne ba a bakin su saboda in dan musulmi wai ya kashe dan uwan shi musulmi kuma duk a cikin kashe-kashen da ake yin nan ba mai sunan Christian ko na yarbawa ko na inyamurai ko a cikin Christian din arewa sam daga sunan musulmi sai dan musulmi kuma musulmi dan arewa abin shi ai wannan abun kunya ne abun takaici a kasuwa makota na inyamurai ne yanayin da muke da su muke ciki da su da yanzu ba haka ne ba saboda sun rena mana addininmu sun rena mana al'adunmu muna kirarin mu Hausawa mu musulmai amma kuma ga irin abinda musulmi yake yi musulmi na kashe dan uwan shi musulmi suna mana alƙara wannan abin takeici abun kunya da manyanmu na arewa da manyan malamanmu in short ma ai akwai babban malami wanda ya daure ma wannan yan ta'adda
Hau sauraro a nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
Yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridar ne na yau da jaridar da Guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar da Guardian na cewa kotun kolin tarayyar Najeriya ta yi watsi da wani doka da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba a hannu da ke umartar samun yanci ga kotuna da majalisun jihohin Najeriya a karar da gwamnonin Najeriya suka shigar gaban kotun sun buƙaci kotu ta yi watsi da wannan doka na shugaban kasa kuma a hukuncin da daya daga cikin manyan alƙalan kotun Justice Muhammad Dattijo ya karanta wanda alƙalai shida daga cikin bakwai suka amince da shi ya tabbatar cewa lallai shugaban kasa ya karya doka na kundin tsarin mulkin kasa ta shekarar 1999 don haka babban dokan shugaban kasa mai lamba 10 baya bisa ka'ida sai kuma jaridar Premium Times ake bukata yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta na cewa kasar Burtaniya ta bayyana aniyarta na hada kai da gwamnatin Najeriya domin tabbatar da tsaro a kasar minista mai kula da nahiyar Afirka Vicky Ford ita ce ta sanar da hakan a hira da ta yi da wani gidan talabijin na Najeriya mai suna Arise News. Ministan da ta bayyana cewa a shirye gwamnatin Burtaniya take ta hada kai da gwamnatin Najeriya wajen tabbatar da tsaro a kasar ganin yadda harkar tsaro ke ci gaba da tabarbarewa. Minista Vicky Ford ta bayyana cewa Burtaniya tana bukatar Najeriya ta bayyana mata irin gudunmuwar da take bukata daga gare ta domin tallafa mata. Sai kuma jaridar This Day daya daga cikin manyan labaranta na ƙarshen mako na cewa akalla mutane 138 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu 101 kuma aka yi garkuwa da su a sassa daban-daban na Najeriya a cewar wani rahoto da tsohon jakadan Amurka a Najeriya Mr. John Campbell Peter ji jaridar ta This Day wannan dai ya nuna karuwar ayyuka na ta'addanci da ke gudana a Najeriya a 'yan makonnin nan sai dai a waje ɗaya kuma jami'an tsaro sun kashe akalla 'yan bindiga 124 duk dai a mako guda da ya gabata. karshen makon nan ma dai sai da yan bindiga suka sace wani hakimi na garin Bobi a jihar Naija dake karamar hukumar Marga daya daga cikin karanan hukumomin da yanzu haka yan bindiga suka kewaye sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi watsi da shawarorin da wasu gwamnonin jam'iyyar APC suka gabatar masa na zaben daya daga cikin dan takaransu a matsayin shugaban jam'iyyar APC a zaben da za a gudanar a ranar 26 na zaben shugabannin jam'iyyar ta APC jaridar The Nation ta ruwaito majiyarta a fadin shugaban kasa na cewa gwamnonin na bukatar shugaban kasa ya sawa dan takaransu albarka ne abinda kuma shugaban kasar yace ba zai yiwu ba zaka dai akwai tsaffin gwamnoni da tsaffin ministoci da kuma yan majalisu dake neman wannan mukami na shugabancin jam'iyyar ta APC mai mulki Fabian Tibbon Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma lokaci yayi da zamu ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo.
Assalamu alaikum gidan Radio America. Sunana na Gambo Barau Fashion daga tsohuwar kasuwa a cikin Ashirin Barau Fashion. A yau na so na yi kira don Allah don Annabi mai jikoran Allah mu gyara halayen mu. Sunan abubuwan da yake faruwa yanzu a kasar nan abin akwai tashin hankali akwai ban tsoro. Kowa ya kome ce kowa ya koma ga Allah. Mu ta ikon gufari mu ta addu'o'i Allah ya ce mana amma wallahi tallahi rashin kawawan halaye da al'umma suke yi abin babu kyau ba zumunci tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya babu taimako babu kyautatawa tsakanin makwabci da makwabci da yaro da mai gidansa ba zaman kyautatawa na amana to wannan abin ba zai mana kyau ba kowa su ne su ya yi kuɗi kwanci kowane hali to ba za mu ga daidai ba da fatan Allah ta tsaya mana Allah ba mu halaltar mu duk abin da za mu samu na haramu Allah kada ba mu shi Allah Allah ba mu na halaltar mu Allah ba mu ikon kiyaye dokokin da Allah tsara mana. Na gode gidan Radio Murya Amurka sunana Gambo Barau Fashion daga tsohuwar kasuwa garin Kaduna.
Assalamu alaikum sashen Hausa wajen Amurka sunana Muhammad Awas Dukawa daga Zaria don Allah ku ban dama mu bayyana wani ra'ayi na ko shawara ko kuma tunan shirya akan yan bindiga da suke yakin arewa da na son ganin cikin wannan abubuwa da ita basira wannan kamar ana yakin arewa ne ba masu nuna su yaki arewa da ba su samu dama ba to yanzu sun samu dama suna yakin arewa tambayar da nake shin gwamnati shin gwamnati ba ta dika sarakuna ba su kuma sarakuna ba su da ga makaroka da yan banga ba shin gwamnati ba za ta da da ki wannan batunar a dare dindindin da su din yan ta'adda suke zuwa shi a ba yan banga da makaroka a sa sojoji da yan sanda su jagoranci wa'annan yara na musu jefi a wannan mutane domin abin da wa'annan makaroka da yan banga za su yi da ya zama tsananin da ake sawa da su kuma har yanzu ta collaboration din sojoji da yan sanda da su yan bangar amma ba da wani bidiga doka ba a ba su manyan bindigogi in an je an dawo operation a yi hannu uba gwamnati shin yadda ba ta yi mutum ba kuma su masarauta ko kuma su masu rawa ne ai sun san duka wani yana kirki da za a dukkan makami a bashi sun san duka wani bangar kuma ba a ce an ba su makamin dumin dumin su tauna hannunsu a ba su makamin da za a za a tafi yaƙi su zo su ɗauki duk irin makamin da hannun da suke so su zama aljihu a tafi yaƙi in an dawo a zo a ba gwamnati kayan ta shi ne ta ɗaya hanyar da za a magance wannan zango amma wannan gwamnati take da kuɗi take ta haraji take karanta mutane ake gani kuɗi a tsaro to in gwamnati za ta dinga haka shekara dubu ba za a gano wannan matsalar ba na farko dai a yi soci da haraji da tsadarin da tsadarin da talakawa ya zama to an samu sautin rayuwa komai a sauko da shi ba wani da tsarafa shi ba.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amman a takaice.
Ya Lahadi shugaban kasar Amurka Joe Biden ya baiwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky tabbacin goyon bayan Amurka kan batun kare yaucin Ukraine da kuma kimar yankin kasar a daidai lokacin da Amurka ke cewa barazanar mamayar Ukraine da Russia take yi na dada zama abin da ke iya yiwuwa a cikin yan kwanaki masu zuwa. Wasu sojojin kasar Mali guda biyu sun rasa rayukansu da safiyar jiya Lahadi a wani hari da aka kai sansaninsu a arewacin kasar wanda ake zargin masu tsatsauran ra'ayin addini da kaiwa kamar yadda sojojin suka sanar a kafafen sada zumunta.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. amma idan Allah ya kai mu an jima da la'asar za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da tsayani gabatar da shirin da Salamon Abo da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Salamu Sigarba ke muku fatan alheri wassalam.